Mai sauraro assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. A makon jiya an saurari kaɗan daga cikin buyoyin waɗanda suka halarci taron yanayi wanda ya gudana a birnin Kaduna. Yau a cikin shirin za ku ji ɗan takaitaccen bayanin da ɗan rajin kare muhalli Umar Sale Anka ya yi a game da kasidar da bako mai jawabi a taron yanayin na Kaduna a Farfesa Sambo ya yi. A yi sauraro lafiya.
Professor Sani Sambo kararre ne daman a wannan bangare. Yayi ta aliki akan hanyoyi da ƴan Najeriya suke samun abinda ake kira talauci na wajen samun makamashi. Wato akwai matsaloli da sukan shafi mu talakawa da kuma sauran har masu kuɗin na cewar shi makamashin nan da muke so a yi amfani da shi yana da tsada kuma samun shi yana da wahala tattare ga jama'a. So wannan ne yasa ya zauna ya yi bincike ya kawo hanyoyi musamman yanda ya nuna yanda ita arewa ba ta samun isasshen wutar lantarki kuma ya alakanta yanda ake sare bishiyoyi a arewa da kuma sauran sassa na Najeriya da kwararowar hamada.
Shi kuma shugaban hukumar da ke yaki da zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa wato NUMAP Dr. Salisu Dahiru wanda ya wakilci ministan yanayi na Najeriya Dr. Abubakar Mahmud yayi tsokaci ne a game da buƙatar da ke akwai ga ƙasashe domin daƙile matsalar kwararowar hamada.
Dumaman yanayi dole sai ƙasashe na duniya baki ɗaya ko ko ƙasashe da suke manne da juna sun haɗa kai sun rinka ɗaukan matakai daidai da ainihin matsalar da ke damun su in ya shafe su baki ɗaya. Kuma wasu abubuwa duniya ne gaba ɗaya za ta ɗauka, wasu abubuwa kuma da suka shafi dumaman yanayin nan ƙasa a wani ruwa gwamnati ce sai har da jama'an ƙasa ma gaba ɗaya akwai nauyi da ya rataya wuyansu. Kin ga abin da ke kawo dumaman yanayi mafi sauki kaman a Afrika da su Najeriya da sauransu inda sassare dazuzzuka da ake ba ƙaƙƙautawa itatuwan nan suna ba da taimako na kariya don rage dumaman yanayi ta hanyoyi biyu. Iskan da ke jawo dumaman yanayi carbon dioxide shi ne mafi yawa, su itatuwan nan su sukan shaƙi carbon dioxide amma idan ya kasance an riga an sassare su ke zuƙewa sinadarin da ke to idan ba sa ne kinga ba za su zuƙe ba.
Jihar Kano na ɗaya daga cikin jihohin da suke fuskantar barazanar kwararowar hamadan. To na yi wa Dr. Kabiru Ibrahim Geto kwamishinan yanayi a jihar ta Kano tambaya a game da matakan da ake ɗauka a jihar domin shawo kan wannan matsalar.
Ɗaya daga cikin hanyoyi da muke bi shine wato muna haɗa kai da ƙungiyoyi masu zaman kansu da su al'umma da kansu kamar misali wajen tabbatar da tsaftar muhalli ɗin wajen share fatoci da sauran ayyuka. Muna da tsari a jihar Kano ma wanda muke ba ƙungiyoyi na sa kai kayan aiki wanda za su yi amfani da su da kansu su tabbatar cewa sun inganta muhallinsu. Kano gaskiya ne tana ɗaya daga cikin jihohi da suke da barazana ta kwararowar hamada. Alhamdulillah akwai tsare-tsare da kuma kokari da ake yi wajen ganin cewa an daƙile wannan. Ɗaya daga cikin abin da muke yi shine tabbatar da cewa ana shuka bishiyoyi akai-akai ko a wannan damuna gwamnatin jihar Kano ta shuka bishiyoyi miliyan 1 wanda muna so kuma damuna mai zuwa in Allah da zamaninka mu shuka miliyan 2. Sannan banda wannan kuma muna da shelter belt wanda muna kokari wajen tabbatar da cewa inda aka samu matsala ko wasu bishiyoyin sun mutu ko kuma an samu ɓata gari sun sare ana zuwa a tabbatar cewa an sake dasa wasu bishiyoyin. Sannan kwana-kwana nan muna aiki akan doka ta gandun daji wanda kwanan nan in Allah ya dawo wannan doka za mu mika ta majalisar zartarwa wanda daga nan kuma za a tura ta majalisa ta dokoki domin ta zama doka wanda an tanaji hukunce-hukunce musamman ma ga masu wannan al'ada ta sare bishiyoyi ba bisa ka'ida ba.
A nasa ɓangaren kuma ɗan raji kuma ma'aikaci a ma'aikatar yanayi na jihar Sokoto Chika Sani Turankawa yayi bayani ne a game da yadda matsalar take a birnin Shehu.
Yanda al'amura ke tafiya kamar irin Sokoto a hankali muna tashi daga Sudan Sabana zuwa Sahel Sabana. So bi ma'ana a hankali hankali mun fara samu kamu cikin Sahara.
To menene kuma ya kai ga haka? Ina mafuta.
To abin da ya kai ga haka na daya shine babban matsala na mutane musu riga sun dogara ga saran itace domin girka abinci, domin noma, saran itace domin gine-gine na zamani da yau da kullum. So wanda yake ya zo ne sanadiyar yawan al'umma da muke fama da shi. Ya zo kuma har yanzu ba mu kai ga shirye cewa ya za mu yi masaisaita. Saisaitawa shi ne kullum ala kulli halin ya kamata a ce akwai wani abu da muke kira environmental education. Idan ana sanar da al'umma mahimmanci wa'annan itatuwan ga rayuwa. So duk sanda za ka sare wannan to za ka yi kokari ka shuka uku ko hudu ko biyar.
Mai sauraro da haka za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli a wannan mako. Sai zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko mu ci gaba daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu. Sai Solomon Abu ni Aisha Ma'azu nake muku fatar alkhairi. Ma'assalam.